Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar Biyu Afirka da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samu mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar Niger. Sannan a koda yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masuware barkamu da dare da fatan kun huni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana, amma kuma karfe 4 na yamma da rabi kenan a nan agogon Washington DC. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo ya ce gwamnatin su ta gamsu da gyaran da aka yi a filin tashin jirage na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja wanda ake shirin budewa ranar Laraba mai zuwa.
Yanzu a haka din nan mun share an kama komai an kunna fitilu wala jira ne kawai jirage su kama sauka dukkan kammala komai insha Allah.
A wani taron tunawa da 'yan makarantar Chibok da aka sace shekaru uku da suka gabata wanda aka yi a Abuja a makon da ya gabata. Yar mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi ta ce mayafinta baya fargabar ya sarokar da mukamin sarautarsa akan fadin gaskiya. Kuma kamar yadda ta faɗa a lokacin taron, wannan shine karan farko da aka samu wani mara mukami a masarautar ta Kano kuma mace da ta wakilci sarki a wajen wani taro. Shi menene ra'ayinku dangane da waɗannan al'amura kan kalaman da ta yi na cewa mayafinta a shirye yake ya sarokar da mukaminsa da kuma batun wakilcin da ta yi masa a wannan taron? Lambar da za ku kira ita ce 2-2-2-2-5-5. Muna tafi da labaran wasanni tare da Ali Mustapha Sokoto, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Masu saka ido na ƙasa da ƙasa sun yi tararrabin adalcin zaben raba gardamar da aka gudanar a jiya Lahadi a ƙasar Turkiya, inda suka ce an gudanar da shi ba akan tsari na gaskiya ba. Zaben raba gardamar wanda zai baiwa shugaban ƙasa dama mai ƙarfi daga kan 'yan majalisun yanzu ya sha da ƙyar wanda 'yan adawa ke neman a sake kada ƙuri'ar. A wani taron manema labarai da aka yi a Ankara, masu saka ido daga ƙungiyar tsaro da haɗin kan Turai wato OSCE a taƙaice sun ce yaƙin neman zaben ya fuskanci matsaloli da dama, ciki har da matsalar 'yancin bayyana ra'ayi, tsoratarwa da kuma rashin ba da dama a kafafen yaɗa labarai. Ƙungiyar ta OSCE ta kuma yi zargin amfani da ƙarfin gwamnati da Recep Tayyip Erdogan ya yi. Ministan harkokin wajen Turkiya ya ba da bayani a rubuce inda ya ce bai ji daɗin abin da OSCE suka bayyana ba dangane da zaben na raba gardama wanda ya yi ƙasa da tsarin ƙasa da ƙasa. Ma'aikatar ta kira shi abin da bai dace ba, sannan ta zargi OSCE da son rai na siyasa.
Yayin da yake ba da misali da harin da Amurka ta kai akan Afghanistan da kuma Syria, mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya yi wa kore ta arewa kashedi da kakkausar murya, inda ya ce shugaban Amurka Donald Trump zai amfani da ƙarfin soja domin tunkarar barazanar gwamnatin Kim Jong-un na makaman nukiliya. Mataimakin shugaban ƙasar ya kai ziyara a Koriya ta Kudu a fara ziyarar ƙasashe hudu na yankin Asiya don ƙara ƙarfafa alƙawarin Amurka ga ƙawayenta a yankin da suke fama da matsaloli, haɗe da samun goyon bayan ƙasa da ƙasa domin ƙara wa matsawa gwamnatin Kim Jong-un lamba da ta dakatar da shirye-shiryen gwajin makaman ƙare dangi da kuma na makami mai linzami samfurin ballistic. A wani labari kuma, a hukunce, lauyoyin Koriya ta Kudu sun tuhumi tsohuwar shugaban ƙasar Koriya ta Kudu da aka cire daga kan mukaminta wato Park Geun-hye da laifin karɓar cin hanci saboda abin fallasar da aka same ta da shi. Ofishin kotun ya tuhume ta ne a yau Litinin, inda aka maida shari'arta zuwa kotun aikata manyan laifuka. Munanan laifukan da ake tuhumar Park da aikatawa sun haɗa da rikicin da ya janyo ta rasa mukaminta, wanda ake zarginta da haɗa baki da wata tsohuwar ƙawarta mai suna Choi Soon-sil da damfarar wasu kamfanoni su ba da gudunmawa tafiyar da dalar Amurka miliyan 69 zuwa wasu gidauniyoyi guda biyu na Jabu.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Mai baiwa shugaban ƙasar Amurka shawara kan harkokin matakan tsaro cikin gida, HR McMaster, yau Litinin ya kammala ziyarar roni guda a Pakistan, inda ya gana da jami'an gwamnatin ƙasar fararen hula da kuma soja domin jaddada buƙatar da ke akwai ta tunkarar ta'addanci tsaro da kuma nazarin yunkurin da ake yi da nufin daidaita al'amura a makociyar ƙasar wato Afghanistan. Mr. McMaster ya isa Islamabad a yau Litinin kwana daya bayan tattaunawa da shugabannin kasar Afghanistan a Kabul domin duduba da kuma nazarin al'amura da suke dangane da ayyukan dakile harkokin yan tawaye da kuma yaki da ta'addanci a kasar. Bayan McMaster ya gama tattaunawa da jami'an Pakistan da mai bada shawara kan al'amuran kasashen waje Sartaj Aziz a Pakistan ta bada sanarwar da ke nuni da damuwar yadda harkokin tsaro ke lalacewa a Afghanistan. Haka kuma Aziz ya kara jaddada aniyar da Pakistan ta kudurta wajen aiki da kasashen duniya domin tallafawa yankurin samun zaman lafiya da sasantawa a Afghanistan. Sanarwar ta lura da yadda McMaster yayi na'am da irin sadaukar da kan da Pakistan ke yi wajen yaki da masu tsatsauran ra'ayi da kuma ta'addanci.
Yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya sake sabunta sukar da ya saba yi wa fitattun abokanan adawarsa da yake aunawa yan jam'iyyar Democrats da kuma kafofin yada labarai. A cikin daga cikin bayanan da yake sawa a shafin ko kuma dandalinsa na Twitter, Mr. Trump ya ce kwanaki 90 da yayi akan mulki ya tona asirin gazawa manufofin harkokin kasashen waje na shekaru 8 karkashin mulkin shugaba Barack Obama. Ya ce wannan batu gaskiya ne. Kamar yadda ya saba yi, Mr. Trump bai bayyana takamaiman nasarorin da ya ce ya samu ba. A wani bayani kuma da ya sa a shafinsa na Twitter, wanda galibi yake suka kafofin yada labarai cikin farkon watanni uku da suka gabata, Trump ya ce kafofin yada labaran da suke watsa labarai wato na jabini. Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zamu fara rahoton namu ne daga Najeriya, inda mataimakin shugaban kasar Farfesa Yemi Osinbajo ya ce gwamnatin su ta gamsu da gyaran da aka yi a filin tashin jirage na Nnamdi Azikiwe dake Abuja, wanda ake shirin budewa a ranar Laraba mai zuwa bayan makonni 6 da aka kwashe ana gyara a filin. Wakilinmu da Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Da yake magana da manema labarai jim kadan bayan duba aikin filin jirgin saman da ke nan Abuja, mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osinbajo ya nuna gamsuwarsa bisa wannan aiki.
Things are just looking at all of this myself, inspecting it and listening to the consultants.
Na zazzaga da kaina na duba wannan aiki kuma na saurari bayanai daga jami'an da ke sa ido ga wannan aiki da yan kungiyar da ke shi wannan aiki da ma jami'an ma'aikatan sufurin jiragen saman Najeriya. Gaskiya an yi gagarumin aiki sosai, yan kungiyar nan sun yi hoɓɓasa irin wanda muke tsammani. Kaga dai aiki suka yi ta yi ba dare ba rana, za kuma a kammala komai da komai kafin jibi Laraba kamar yadda suka yi alƙawari. Shugaban hukumar filayen jiragen saman Najeriya, injiniya Saleh Dinoma, ya gaya min cewa ko a halin yanzu jirgi ka iya sauka a wannan filin jirgin.
A yanzu haka da muke magana, su hukumar da suke kula da filayen jiragen sama wato Nigerian Civil Aviation Authority sun zo su duba kuma sun nuna mana yan gyare-gyare wanda ba za a rasa ba, wanda muke gyarawa, amma wannan ba zai hana mu bude filin jirgin sama ko jirage sauka. Saboda haka yanzu a haka din nan mun share an kafa komai an kunna fitilu, muna jira ne kawai jirage su sama sauka duk an kammala komai insha Allah.
To yanzu misali in za mu yi abin dalla-dalla, a yanzu haka din yanzu nake magana da kai, a yau Litinin jirgi zai sauka a wannan filin jirgin sama a yanzu haka?
A yanzu haka akwai jirgin da yake so sauka zai iya sauka don filin jirgin sama dai an kammala aiki tabbas.
Injiniya Muhammad Kiyar Sandabe, wani mai yawan tafiye-tafiye ta jiragen sama.
To alhamdulillah san dama idan aka hada da hakuri irin wannan abubuwan nan za su wuce, amma kaga da ne mutane sun yi hakuri sati shidan nan ba karamin aiki akai ba, babu dare babu rana ake ta yin aiki tukuru, amma gashi alhamdulillah an cimma abubuwan da ake bukata. Yanzu muna alfahari da abubuwan da aka yi kuma gaskiya abun yana ba mu jin dadi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a jamhuriyar Nijar, kungiyar iyayen dalibai reshen da magaramta fitar da wata sanarwa dangane da tabarbarewar ilimi a kasar. Wannan na zuwa ne bayan zanga-zangar dalibai da ta yi sanadin mutuwar dalibi guda wanda aka yi jana'izarsa a yau Litinin. Daga da magaranga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana.
Ganin yadda al'amarin makaranta ke daɗa taɓarɓarewa a wannan ƙasa, biyo bayan yaje-yajen aikin da ɗalibai suka yi har ma ya haddasa asarar rai, ƙungiyar iyayen yara ta da magaran ta fitar da wata sanarwa. Kulibali Muhammad Lawan shine shugaban iyayen ɗalibai na jihar da magaran.
Muna ganin anya ita wannan bana karatun da aka yi a cika shekara ko ba a cika ta ba, saboda in aka ce shekarun ta zama shell to asara ce babba ta mu ta iyayen yara kuma da yaran mu tunda ba su samu karatun da kamata su samu
kamar akwai wani committee da kuka dora wanda zai je ya ga su hukumomin dan a zamna a tattauna a samu bakin zaren ko kuwa
lokacin da malamin makaranta suka zauna suka tantamana da gwamnati 13 ga watan 12 lokacin nan mu yayan yara mu muka nemi a zo a zauna a nemi wannan yarjejeniya da akai
to ko kungiyar kare haƙin dan adam me za ta iya cewa game da wannan al'amari Sanusi Mamman shine shugaban kungiyar ANDDH ta kare haƙin dan adam ta jihar Damagaran
ya kamata in ana so wannan shekara ta tahi yanda ake ai jarabawa lalle gwamnati kirayi duk wanda ya kamata kiraya san zamna tantamna a tsaye da zance na gaskiya
bangaren kuna a NDD a kungiyar da ke kare haƙin dan adam yaya wani irin kallo ne kuke ma wannan al'amari
ya kamata zamna tantamna a gyara harkokin nan a sa kowa cikin haƙin shi
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger
Bari mu sake komawa Najeriya. Yayin wani taron tunawa da ƴan matan makarantar Chibok da Boko Haram ta sace shekaru 3 da suka gabata wanda a gudanar a Abuja a makon da ya gabata. Yar mai martaba Sarkin Kano Shahida Sanusi wacce ta wakilce shi a taron ta ce mayakunta mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu ba fargaba ya sadaukar da makamin sarautarsa akan fadin gaskiya. Kuma kamar yadda ta faɗa a lokacin taron wannan shine karon farko da aka samu ni mara makami a masarautar ta Kano kuma mace da ta wakilci sarki a wajen wani taro. Shi menene ra'ayinku dangane da wannan waɗannan al'amura wato kan kalaman da ta yi na cewa mayafinta a shirye yake sadaukar da mukaminsa da kuma batun wakilcin da ta yi masa yau kan wannan muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Tukar amanta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kira mu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna wane ne kan lai
Alhaji Lawan Shartau Suleiman Uwamba karamar hukumar da jihar Kaduna
Yawwa to muna jinka Alhaji Lawan
Wannan maudu'i da zamu da ake tattaunawa kan shi akan maganar mai martaba sarkin Kano
Na'am
Abin da yake nuna mana shi ba sarki ne na jihar Kano wani ɗan Najeriya ne gabata kuma gaskiyar magana irin su ake so shugaba irin shi wanda in ya ga abin da zai cutar da mutane musamman talakawa zai dauki matakin da an gaskiya wannan abun mamaki ne ake shugaba kamar sarkin Kano yake zai iya sadaukar da mukamin da yake da shi akan ya kare mutuncin talaka tsakani da Allah ya tsaya tantance mu kuma muna kira da sauran shugabanni irin shi su dauki irin wannan matakin domin talakan Najeriya ya samu ya san matsayin shi a cikin san mutunci shi kuma a san mutunci shi gaskiyar magana
Alhaji Lawan ka kalli batun wakilcin da ya tura yarsa ta masa a wajen wannan taro
kaga wannan shi shugaba ne amma ba ma wani wacce ya kawo mai makami da ya kamata tura ya kamata faman ne ya tura wacce zai tafi ta wakilce don buƙatar don wani abu tattaunawa akan abin da ya shafi damuwar ɗan ɗan jeta wannan tsakanin da Allah abu ne mai kyau tsakanin da Allah
to Alhaji Lawan kenan daga Kaduna mun gode kwarai ga wani kira mun samu daga Katsina dake makwabtaka da jihar ta Kaduna wane ne akan lai
Rawa Fokar ne kwarai
Na'am
Rawa Fokar kwarai
Yawa to muna jinka
To kana jin na ina magana da kuke akan magana ne ba
Eh Kana tare da mu tana kaman a line nashi ya katse lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 ga kira mun saki samu daga jihar ta Kaduna wane ne kan lai
rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullah
mahammud lalo barka da dare barka da aiki
yawa alhaji musa barka da wannan yammaci
To alhamdulillah, alhamdulillah. Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
Na'am.
To babu shakka gaskiya al'amari a matsayina na Bakano tikakke ina godiya ga shi kai sarkin Kano mai martaba Sunusu Lamida Sunusu Allah ya kara masa lafiya. Kuma idan muka dauki irin wayannan abubuwan da ke faruwa ai da mun bai kamata a ce sarkin Kano ya zama mutum ya rufe bakin shi ya koma irin yadda aka saba sana'a ga abunnan sarauta gargajiya irin yadda mutarakuna za su koma gefe da ke magana akan abubuwa idan ka ga abu ya bayyi an yi zaci ba ya kamata ya fito ya yi magana kuma dangane da wakilci da aiki ya tura ta to gaskiya al'amari wannan wakilci ya yi daidai yanzu misali idan kana da tsabaka tura shi ya wakilce ka a matsayin wani abu ai ina ganin kamar babu wani cigaba ya kamata ai da mun idan kana da ɗa a matsayin sarakuna da rika tura 'ya'yansu suna wakilta su akan abubuwa shine za a nuna wa duniya cewa akwai sira da 'ya'yan da ya kamata a ce wakilce su ko da bayan ba su za su maye gurbin da suke ciki.
Alhaji Musa ban katse ka ba wasu suna tunanin kamar da akwai wasu da suke rike da makamai a fadar ta wato masarautar ta Kano da ya kamata a tura ba ya tashi ba.
La malam Mahmud Lalo inda an samu wani an tura din don nan ba matsala bane amma ni a lawar ayin fa ina ganin ko da ya tura ya tashi babu wani batunci bane ko ba wani rashin cigaba bane tunda harka ne na maganar mata kuma ya tura mace ya koyar shi to wannan abu yayi daidai Allah kara wa sarki lafiya Alhaji Musa Garuwa tashi lafiya nagode.
To mun gode Alhaji Musa har yanzu dai muna jihar ta Kaduna wani ne akan lai? Hello na Kaduna kana tare da mu? Na kaman line nashi ya goce lambar dai da za a kira ita ce 202-205-2655 kada a manta sai an sa alamar kare wato plus sai a sa daya sai a jiro lambobin. Muna tattauna ne kan batun taron tunawa da ƴan matan makarantar Chibok da Boko Haram ta sace shekaru uku da suka gabata wanda gudanar a makon da ya gabata inda ƴar martaba sarkin Kano Shahida Sunusi wacce ta wakilce shi a taron ta ce mahaifinta mai martaba Muhammadu Sunusu na biyu baya fargabar ya sadaukar da mukamin sarautarsa akan fadin gaskiya. Ga kira mun samu wane ne akan layi?
Da kankanta gora.
Yawa to muna jin ka na kwanta gora.
Yawa to jira da kankanta gora don Allah ruwa nahi. A dinga a ra'ayina ni ina so da Allah a gama gonar da ya jaro Allah ruwa nahi a taimaka mana bakin
na kwanta gora ba wannan bane ba wannan bane maudu'in ba wannan bane maudu'in mu na yau ba wannan bane maudu'in mu na yau muna tattaunawa ne kan batun wakilci da aka tura ƴar mai martaba sarkin Kano a wajen wani taron tunawa da sace ƴan matan Chibok da kuma batun cewa yana shirye ya sadaukar da mukamin sa idan har wato aka da yake yana magana kan batun wato fadin gaskiya. Ga kira mun samu daga Gombe wane ne akan layi?
Ni mai magana Idris Muhammad Dohone.
Yau to muna jin kamala Idris.
Idris Muhammad Dohone ke magana.
Eh muna jin ka.
Eh bisa kan abun da ake magana mai martaba sarkin Kano. To yadda wani dan wani ya faɗa bisa kan taro ne na mata. To kuma yadda ya tura Esther zuwa wannan taron ya yi daidai saboda nuna cewa mata ne suke taron kuma Esther za ta wuce shi ta jefin hakan yana da kyau.
To ya kaji kuma game da batun kalaman da ya yi na cewa a shirye yake sadaukar da mukaminsa akan fadin gaskiya?
Eh abu ne saboda shi mai martaba sarkin Kano Sunusu Lamida Sunusu na biyu idu abubuwan da yake yi a ya kwancin baya maganan wadda batun aure wayannan abubuwa da jama'a suka fito ta suna magana akan cewa bai daidai ba ne bai gabata ba da aka ba amarin shi ba to shi din nan mun tabbatar da cewa shugaba ne mai adalci mai fadin gaskiya tun kafin ya zamanto sarki ma na Kano tun yana rike da bankin Najeriya.
To malallah mun gode bari mu je jihar Kebbi wane ne akan layi? Amin wa alaikum salam.
Sunana na kuma babban da kebe ta Najeriya zuwa local government.
Yabo to muna
ji wata ka fita da annan.
To muna jin ka Malam Nasiru.
Wa to ra'ayi na kan ƴan matan da Chibok da magana da shi mai girma Sarki Kano Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. wannan ra'ayi na akan haka nan shine yadda yake magana din dan to mutane su duba ko gani yaya magana shi da ta taba su kano ta saboda da tunowa da wannan rana ta yan kanta wannan tiko magana da yi dama in aka yi ko inda za a ga yanzu da amfanin ta.
To madalla mun gode Nasiru daga jihar Kebbi, zamu sake komawa jihar ta Kaduna. Wane ne akan layi?
Nasiru Shehu ne daga Zaria.
Yau to muna jinka malam Nasiru Shehu.
Abinda nake son fadi anan shine harka ne na ilimi shi mai mace ba sarkin Kano ya dosa. Domin idan ka kalli abin da kyau zaka ga yayi bayani ne akan cewa ya yarda da Allah abin da zai fada na gaskiya in ya tabu makamin shi ba zai dame shi ba. Wannan harka ne na ilimi. Abinda kuma ya shafi ƴarsa da ya tura ta je kawai kai wannan hidima harka ne na mata. Sannan kuma in ka lura da kyau ya gode cewa yayi training ɗin shi da kyau za ta iya wakiltar shi a wuri ba za ta bashi kunya.
To malam Nasiru Shehu kama na afuwa, lokaci yayi an daga mana hannu, muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da ku a shirin mu na labaran wasanni. Yanzu ma kaɗan muna tare da Garba Suleiman daga birnin Boston da zai ba mu bayani kan yadda aka karasa Boston Marathon a yau. Amma kafin sannan mun fara da ƙwallon Ingila, inda babban kocin kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea Antonio Conte ya saka ya dauki laifi na kashin da suka shaje a hannun Manchester United wanda suka ci su biyu da babu. Kocin na Chelsea wato Antonio Conte ya ce ba su yi wasa mai kyau ba, kuma su ƴan Manchester United din dalili ya cancanci su ci wannan ƙwallo domin sun fi nuna hazaka da kokari a ƙwallon. To sai mu je Nigeria, inda kungiyar ƙwallon kafa ta Rivers United Football Club ta fito da Nigeria, ko kuma ta nuna alama za ta fito daga Nigeria daga kunya da ta ji na dadewa ba ta shiga cikin wani gasa na kirki ba na cin kofin kalubalen ka na kasashen Afrika. A ƙwallon da suka yi a can birnin Port Harcourt din, su ƴan Rivers United din sun samu nasara ta ci biyu da babu akan Rayon Sports na kasar Rwanda a karon sun na farko na zagayen farko na cin kofin kalubalen ka na Confederation na ita nahiyar mu ta Afrika din. Guy Quimen da Emeka Atuluma su ne suka sa Rivers wannan ƙwallon da ta ba su nasara. Sai dai kash ɗaya ƙwallon kafa ta Najeriya kuma inu Guranja sukan kashi suka sha a hannun Zesco United na ƙasar Zambia wanda suka dirka musu ci uku da babu ko ɗaya. To kamar da na gaya muku muna tare da Garba Suleiman a birnin Boston wanda zai ba mu ƙarin haske game da wannan wasan gudun fanfalikin da aka yi yau. A can Malam Garba kana ji na?
Masu saurare ina jin.
To ya aka karkare wannan gudun fanfalikin ne wani Malam Abubakar?
Wato wannan gudun fanfalikin da aka yi shi wato an dauki matakan tsaro fiye da yadda ake dauka na koyaushe, sannan kuma weather din wato yanayin garin yayi ma ɗan wannan gudun fanfalaki kyau saboda ba zafi ba sanyi dai haka nan.
An fito da yawa a cikin wannan gudun, mutane da yawa sun fito.
Mutanen da suka fito suka yi wato participating wato suka
shiga gudun ba?
Wannan gudu su 30,000 ne, mutum 30,000. Kuma wannan gudu an yi shi gudun mil 26 ne da rabi. Sannan ɗan kallo da suka zo suma ana zaton sun kusa yawan wanda suka zo wannan kallon gudu saboda abun ya yi matashiya ne da hutun da ake na wannan hutun yasa.
To Malam Garba, galibi ƴan Afirka suke lashe wannan gudun, a yau yayi aka karasa ne?
Ai a yau din ma su suka ba Turawa kaci saboda ƴan Kenya da maza da matan duk su suka cinye su suka yi na ɗaya. Ƴan Kenya da ƴan Ethiopia musu da namiji duk su suka ci, na mata ƴan Kenya ne.
Akalla dai an samu bambanci, domin na san wanda aka yi na baya ƴan Ethiopia ne da mazan da matan suka kwaci suka lashe shi.
Wannan to wannan abun ya kawo koma ma hannun ƴan Kenya dama kuma ƴan Kenya ba a bar su a baya ba.
Ya kamata Malam Garba ai tunanin kai Boston Marathon Africa tunda dai su suke cinyewa kullum.
To ya kamata kam to amma wannan da wuya su ce za su dauki wannan
Ina ni ma na san
fada. Amma gaba kila za su yi tunanin haka.
Ina ba za su yi ba, ni ma fada nake. Mun gode Malam Abubakar. Garba Suleiman kenan a birnin Boston, wanda kuma da bayanin sa muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan lokaci. A huta lafiya.
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Lokaci yayi da ya kamata kasar Uganda ta tantance nasarar da ta samu wajen samar da kyawawan hanyoyin kiwon lafiya ga jama'ar kasar. A cewar bayanan sakamakon binciken lafiyar jama'ar kasar Uganda da aka fitar kwana-kwanan nan, akwai nasarorin da aka samu. Yanzu ana samun karuwar matan da suke haihuwa a asibitoci, kuma an samu raguwar mace-macen jarirai da kananan yara 'yan kasa da shekaru 5 da haihuwa, da kuma karuwar amfani da akalla gidan sauro daya da aka fesa wa magani a akalla gida daya domin yakar zubin cizon sauro. To amma a yayin da wannan bayanai ke karfafa gwiwa, har yanzu akwai sauran rana a kaba. Yawancin 'yan kasar Uganda ba su da koshin lafiya, lamarin da musamman ya fi shafar kananan yara. Akwai dalilai da dama da suka sa hakan ke faruwa, amma gaskiya lamarin shine harkokin kiwon lafiyar kasar suna fama da rashin isassun kayan aiki da rashin kulawa da kuma kasa biyan bukatun 'yan kasar. Shedar a bayyana take, a kasashe masu tasowa, kulawar gwamnati a harkokin lafiya da walwalar jama'a ce hanyar samun da ci gaba mai dorewa. A shekarar 2001 a ayyanawar Abuja, ko kuma yarjejeniyar da aka kula a Abuja, Najeriya, shugaba Museveni ya dauki alƙawarin yin haka, ya kuma ƙara da jaddada alƙawarin a shekarar 2013 cewa zai ware kashi 15 daga cikin 100 na kasafin kuɗin kasar ga harkokin lafiya. To amma sai gashi a yau adadin ya zama kashi 7 cikin 100. Bugu da ƙari, gwamnatin kasar Uganda ta gabatar da shawara a kasafin kuɗin kasar na shekara mai zuwa. Ta ba da shawarar yanke kusan kashi 1 daga cikin 3 na ma'aikatar lafiya tare da kuma rage wasu harkokin kiwon lafiya. Wannan sharhi yana ganin ya zama wajibi a ƙara zage dantse domin a cimma bukatun harkokin kiwon lafiyar 'yan kasar Uganda, musamman kananan yara. Akwai akalla yaran kasar Uganda miliyan 2,400 'yan kasa da shekaru 5 da ke fama da matsalar rashin kayayyakin abinci masu gina jiki. Kashi 2 daga cikin 3 na waɗanda suka kamu da cutar kanjamau ne kawai suke samun maganin rage tsananin cutar. Sa'annan kuma mutane miliyan 8,500 ke fama da zubin cizon sauro a kowace shekara. Shawarar da aka gabatar na rage kasafin kuɗi a harkokin kiwon lafiya zai saka rayukan waɗannan mutane a cikin hatsari. Amurka ta yi nata kokari wajen bunƙasa harkokin kiwon lafiya a ƙasar Uganda. A shekarar da ta gabata kadai, Amurka ta kashe kuɗi dala miliyan 500, kwatankwacin sama da triliyan guda na takardar kuɗin Uganda a cikin harkokin kiwon lafiyar ƙasar, domin ƙayyade annobar cutar kanjamau da yaƙi da tarin fuka da inganta lafiyar mata masu juna biyu da ƙananan yara da kuma yaƙi da zazzabin cizon sauro. Wannan yunkuri yana ceto rayukan jama'a da kuma inganta lafiyar miliyoyin jama'ar Uganda, kuma Amurka na alfaharin ba da irin wannan tallafi. Saboda haka, gwamnatin Amurka ke kira ga gwamnatin kasar Uganda da ta ƙara yawan kuɗin da take kashewa a harkokin kiwon lafiyar 'yan kasar domin ta cimma burinta na bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Wannan kuma shine labarinmu a takaice.
Masu saka ido na ƙasa da ƙasa sun yi tararrabin adalcin zaben raba gardamar da aka gudanar a jiya Lahadi a ƙasar Turkiya, inda suka ce an gudanar da shi ba akan tsari na gaskiya ba. Zaben raba gardamar wanda zai baiwa shugaban ƙasa dama mai ƙarfi daga kan 'yan majalisun yanzu ya sha da ƙyar wanda 'yan adawa ke neman sake kaɗa ƙuri'a. A wani taron manema labarai da aka yi a Ankara, masu saka ido daga kungiyar tsaro da haɗin kan Turai OSCE a takaice sun ce yakin neman zaben ya fuskanci matsaloli da dama, ciki har da matsalar 'yancin bayyana ra'ayi da tsoratarwa da kuma rashin ba da dama a kafafen yaɗa labarai. Kungiyar OSCE ta kuma yi zargin amfani da ƙarfin gwamnati da Recep Tayyip Erdogan ya yi. Yayin da ake bada misali da harin da Amurka ta kai akan Afghanistan da kuma Syria, mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya yi wa Koriya ta Arewa kashedi da kakkausan harshe, inda ya ce shugaban kasar Amurka Donald Trump zai yi amfani da ƙarfin soja domin tunkarar barazanar gwamnatin Kim Jong-un a makaman nukiliya.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu a daidai wannan lokaci da mayu baki ɗaya. Sai kuma gobe da Allah kanmu za mu zo da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safa agogon Najeriya Niger kamar da Chad, wato karfe 5 na safa kenan agogon Ghana. Amma kafin nan bari mu yi kasakon bangajiya ga kungiyar Abba ne Shehu wadda ke garin Jos a jihar Plateau Najeriya, wacce ta karrama 'ya'yanta da suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwa ƙarshen makon da ya gabata. Da fatan hakan zai kuɗaitar da matasa wajen ganin sun tashi ana damawa da su. A madadin Nazir Ahmad Hausawa da Sa'ida Hamdun da kuma Mr. Dan, Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka, birnin Washington DC, sai da safe.